demokradiya a yau. Shirin taya ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya ta cutar da kristocin kasar, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Babbar kungiyar kristoci ta Najeriya kan ta zargi Amurka da iza wutar bambancin addini da na kabilanci sakamakon ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya kai kasar, inda ya da zangwa fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Ga shimfidar da Nasiru Adamu ne ka ya hada mana a kai.
We are under necessity to do it. It is not to impress anybody.
Shugaban majami'ar Baptist ta Najeriya, Reverend Asufo Ayokunle, wanda shine sabon shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya kan, da sunansa ya kara tambari bayan kushe ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Najeriya, inda a rizarci Sokoto da Ghana da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar kan lamuran yaki da ta'adda da ke fakewa da sunan musulunci. Reverend Ayokunle ya nuna damuwa da rashin ganawa da shi da John Kerry yayi, wanda dama hakan baya tsarin ziyarar. A tabaransa, tun da ya gana da sarkin musulmi, to ya zama wajibi ko mai muhimmanci ya gana da shi a matsayinsa na wakili ko sarkin mabiya addinin Krista a Najeriya. Ta zargi John Kerry da hada kai da musulmi da aka yi nuna wariya ga mabiya addinin Krista. Kazalika, hakan kungiyar ta ce ya tabbatar da zargin sakataren Kerry da shugaba Obama sun mara wa Buhari baya ya zama shugaban Najeriya a babban zaben kasar bara. Tsohon jami'i a helkwatar Kano, Pastor Simon Dolly, ba haka yake ganin lamarin ba.
Domin shi John Kerry ya zo kwanakin baya, ya je Lagos, ya je Wuzuwar, nasa uku kenan ya zo. Ya je gefen arewa ne, sau da damuwoyi da ake samu ta gefen Boko Haram da sauransu. Ni ban gan abin da zai zama damuwa akan wannan maganar ba. Shashi John Kerry Krista ne. Mutum da aka yi a Sokoto, amma da aka ce wai da Krista ma da musulmi aka yi mutum da su. Sai dai yana da kyau a cin da ya zo, tun da ka san maganar addini wani abu ne wanda is very sensitive, ya kamata a ce in ya ganin shugaban shi musulmi ya gan ma na addinin Krista.
Captain Balaji Brain dan jam'iyyar APC ne ya fassara lamarin a bangaren sa na siyasa.
Su folk Amerikawa burkaci ba ruwan su da wani magana kai mai addinin ka. Interest din su Najeriya ta zauna lafiya. In Najeriya ta zauna lafiya, abubuwan su da za su tafi neman arzikin su.
Malaman Islama irin su Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sun ce ziyarar ba wariya a cikin ta.
Idan kace kai shugaban kan ne, dole sai ya je ya kai maka ziyara. Shin kan ake zargi a duniya da ta'addanci ko musulmai ake zargi da ta'addanci? Waɗanda ke ta'addanci a Najeriya da sunan kanta suke yi da sunan Christianity, ko kuma suna yi ne da sunan musulunci duk da mun san cewa musulunci ya baranta gare su? Idan har ya zo ne akan, ya za a yi a magance ta'addanci da sauransu?
Shin jakadancin Amurka a Najeriya, kamar yadda jaridar Vanguard ta ruwaito, ya ce babu wata manufar wariya ga mabiya addinin Krista kan ziyarar.
Kan haka ne muka tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, don jin yadda suke kallon wannan takaddamar da ziyarar da sakataren harkokin na wajen Amurka ya kai Najeriya.
Saboda haka sarkin musulmi har yanzu shine wato babban hoto ko wakili na wannan daular, duk da cewar wato an yi mulkin mallaka kuma an dawo yancin kai. Amma al'ummar arewacin Najeriya suna tare da wannan shugabancin, kuma kiristocin da suke da kyakkyawar fahimta sun san an yi wannan daular, kuma sun zauna lafiya a cikinta, kuma suna kallon sarkin musulmi a matsayin shugaba. Wannan abin da ya faru kenan har izuwa jamhuriya ta farko da sassan daular suka shugabanci arewacin Najeriya. Duk kiristan da yake arewacin ya Najeriya yana kallonsa a matsayin shugabanni na siyasa, ba na addini ba. Saboda haka dan yau wani shugaba daga Turai ko Amerika ya zo ya gana da sarkin musulmi, ya kamata a kalli wannan dangantakar ta siyasa. Wato da nan da suka yi magana ba su yi ba. Sannan kuma ba su kalli maslahar da ake magana a kanta ba. Maslahar nan ita ce ana fama da wani rikici da ake kiransa na Boko Haram. Sannan kuma an yadda cewa waɗanda suke rikicin nan suna kiran kansu musulmi. Saboda haka duk wanda yake son ya ba da gudunmawa a kawo ƙarshen rikicin nan, wanda duk kiristan da yake da hankali a Najeriya yana son a kawo ƙarshen wannan rikicin. To dan an ga shugaban musulmi wanda ake sa ran za a iya samun wata maslaha ta kansa, babu dalilin da zai sa wani kirista ya ce yayi magana. To sannan kuma za ka iya kallon abin ta wato wata fuskar idan ka kalle shi a addinin can. Wato akwai matsaloli guda biyu. Su wasu daga cikin shugabancin kiristoci a Najeriya suna ɗauka cewar ya hamayya da duk wani abu na musulunci kamar shi ne shugabancin kiristoci. Saboda haka abin nan yana da kyau, ba shi da kyau, sun fahimce shi, ba su fahimce shi ba, za su yi hamayya da shi don kiristocin Najeriya su ɗauka suna wakiltarsu. Wannan wani ciwo ne mai zaman kansa. Sai kuma abu na biyu, wato yadda wasu daga cikin shugabannin addini da na musulmi da na kirista suke amfani da addini wajen siyasarsu. Ka ga mutum idan siyasarsu ta hada shi da dan uwansa na ɗaya addinin, alal misali kiristan da yake so isai da musulmi, sai je cikin kiristoci ya nuna cewar wannan musulmin kasu damu nasu ne, shi ma musulmin kuma da yake son isai da wani kirista a cikin musulmi, sai yake haƙƙi na da masa suna na musulmi ko na Hausawa ko na Fulani da makamantansu, duk akan ƙoƙarin a yaudari mutane a nuna musu, a sayar musu da wani ɗan takara da sunan addini. Wanda wannan shi ma wata matsala ce, ita ma wata matsala ce mai zaman kanta da ya kamata 'yan siyasar Najeriya san fari, wato komai daren daɗewa al'ummar Najeriya za su gane, kuma za su tozarta in aka gane aka daina shiga wannan taukan nasu.
Ko ana samun wannan matsala a ɓangarorin duka biyu, lokacin da za a zaɓi Jonathan, dukkan gwamnoni musulmi na arewa waɗanda suka goyi bayan takararsa 2011 a zaɓen fidda ɗan takara na jam'iyyar PDP bayan da ya kada waɗanda suke ba sauran 'yan takara, nan da nan sauran gwamnoni nan aka yi laƙaba musu sunaye na kirista a ce masa Reverend Father, ana tutura saƙonnin text ana ta ɓata su. A gefen kirista, shugaban Kano wanda ya yi wannan magana ya nuna cewa dan me Keri zai gana da gwamnonin arewacin Najeriya, gwamnoni da ya gana da su gwamnoni biyar ne, me yake haifar da wannan, kuma me yasa har yanzu siyasar addini take ci a ƙasa kamar Najeriya shekaru kusan 60 da samun 'yancin kai?
Har yanzu dai zai sake baka amsa cewar wato akwai ci da addini a gurin mutane da yawa, da su shugabannin addinin da suke son su cimma burin siyasa, da kuma su 'yan siyasa su ma da suke son su cimma burin su na siyasa. Duk in ka tattara, siyasa ce take kawo shi haka, kuma watakila babban abin da isa har yanzu ake ta binnin su al'ummar da ake yawo da hankalinsu da wayewa ta yi musu ƙaranci na fahimtar wannan ya wasa da hankalin da ake musu. Amma in ba haka ba, ya ishi duk wani kirista Najeriya wato ya nuna cewar bai amince ba, kamar yadda na samu labarin waɗansu sun nuna ɗin, to ya kamata a ce yawancin kiristoci sun nuna ba su amince da wannan maganar ba, domin babu wata ƙasa da za a bada misali a duniyar nan da Amerika ta je ta taimaka aka musuluntar da ita. Babu wata ƙasa ma kai da Amerika ta taimaka aka yanto ta daga ƙarƙashin mulkin waɗanda suke kiristoci. Amma kana da misalin ƙasashen da suke an yanto ta daga ƙarƙashin mulkin musulmi, kana da Sudan ta Kudu da aka ciro ta daga cikin Sudan saboda musulmi sun fi yawa, kana da East Timor wadda aka ciro ta daga ƙarƙashin Indonesia. Amma babu wata ƙasa da za ka nuna a duniya ka ce gashi, saboda haka su waɗanda suka magana sun san haka.
Amma Dr. Dukawa suna iya cewa ai misali Amurka ta taimaka yankin Kosovo a ƙasar Yugoslavia lokacin da Clinton yake mulki, su ma suka samu kansu aka yanto su, alal misali suka samu ƙasa daga ƙarƙashin waɗanda suke mafiya yawa kiristoci.
Bayan yaushe, bayan da aka gama zubar da jini kuma ya tabbata cewa ko sun goyi baya ko ba su goyi baya ba, waɗannan ƙasashen sai sun kwaci kansu, saboda aka suka yi wuf suka nuna goyon bayan don kada su yi asarar siyasarsu.
Masaro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yarda sa zamu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da mai likaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.